إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Nurul Huda, a wannan gari mai albarka na Arlit, a wannan rana ta Asabar, wacce ce daidai da ranar 1 ga watan Juma'a al-Akhira, hijira 1447, wanda ya daidai da ranar 22 ga watan 11 2025 miladiya. Dan ci gaba da karatunmu na waiwaye, wanda a wannan rana muna karatu a cikin littattafan fiqhu ne. Littafin da muke cikin karatunsa a halin yanzu shine littafin Al-Muntaqa min sharhi Umdat al-Ahkam wa Nafar Ashraf bin Kamal hafizahu Allah ta'ala, wanda wannan ne zai zama majalisi na biyu a cikin jerin karatutukan mu na wannan littafi. A darasinmu na ƙarshe wanda ya gabata, mun yi magana akan mun karanta muqaddimar mai sharhi, sannan kuma mun karanta tarjamar mawallafin asalin littafin Umdat al-Ahkam, wanda shine Al-Sheikh Al-Hafiz Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi rahimahullah. Lokaci ya kure mana, muna cikin bayani akan abubuwa da ya fuskanta na jarabawa a fagen da'awa da yaɗa musulunci. Babban malamin hadisi ne, to ya yi yawace-yawace. To a cikin yawace-yawacen nan muka ce ya fuskanci jarabobi da dama. Lokacin da ya je Asbahan, ya yi naƙadi a kan wani littafi da Abu Nu'aym ya wallafa, ya warware ko ya naƙasha shi a kan matsaloli kusan matsala 200. To wannan ya janyo, domin ya naƙasha shi a kan matsala 190 a guri 190 a guri har 190, kuma littafin ya wallafa shi ne akan asma'us sahaba, sunayen sahabbai. To wannan ya sa almajiransa suka fusata da sarkin garin, har ma suka yi yunkurin kashe shi. Ƙarshe dai ya samu da taimakon almajiransa ya gudo ya baro garin. To akan hanyar sa za shi Dimashqa, sai ya tsaya Mosul tana nan cikin Iraki. To nan kuma yawanci almajiran Abu Hanifa ne. To sai ya tsaya nan yana ya karanta wani littafi da wani malami ya wallafa, littafin Al-Jarh wa Ta'dil na Al-Uqayli. Ya rubuta abinda ya tsaya ya karantar da wannan littafi. Littafin yana magana ne akan yabo da fallasa. To sai ya biyo ta kan malamansu Abu Hanifa, sai ya faɗi abinda shi Al-Uqayli ya faɗa game da shi, cewa yana da raunin harda. Shi ma wannan ya harzuka almajiransa suka so su kashe shi, shi ma dai da kyar ya samu ya tsira da taimakon wani abokinsa. Da ya zo Dimashqa kuma shi ma ya zauna a Birwaq, wani guri na musamman na mazhabin Hanabila, yana karantar da hadisi. Wannan kuma ya janyo sauran malamai suke masa hasada, saboda malamin hadisi ne. Dama kuma duk inda aka ga malamin hadisi ana marmari, dalibai dai sai suka zo suka zagaye shi. To wannan ya sa sauran malamai suke ta hasada, to kuma ba su da abin da suka iya yi, har sai da suka samu ya yi magana akan wata mas'ala da take da alaka da aqida, inda ya saba musu akan aqida ta kursi. To sai suka samu abin da suke nema, haka suka harzuka suka kai karansa a wajen shugaba, har ma aka zauna aka yi masa zaman titsiye, irin a titsiye shi din nan. To duk abubuwan da suka tambaye shi a kai sai ya kawo musu hujja, ƙarshe dai ya ƙure su, irin yadda Lawal Turayam ya ƙure 'yan bid'ar Kano, to shi ma haka ya ƙure su. to kuma babu hujja to kuma sai aka yi amfani da karfin mulki wanda shi suke so ayi amfani da shi a yanzu akan shi lawal tunda babu hujja to can sai suka yi amfani da karfin mulki aka kore shi daga garin sannan ya komo misra misra ma da yazo sai da suka aiko suka ziga wato wanda yake wali a nan misra suka ziga shi shi ma dai niyyar zai kore shi ya rubuta masa wasiƙa na cewa ya bar nan misra ya koma maroko ya koma yankin maroko kafin wasiƙar ta isa gare shi Allah ya mishi rasuwa to mun yi bayanin rasuwarsa ranar litinin ne 23 ga watan rabiul awwal shekara ta 600 bayan hijira to wannan abin da zai karantar da mu irin yadda malaman sunna suke shan wahala duk wanda zai tsaya akan aqida yace kuma aqida zai karantar ta sunna ba tare da yana abin nan ba ba tare da yana wasu mujamala da wata mudahana ba to sai ya ta fuskantar irin wannan matsaloli sai ya ta fuskantar irin wannan matsaloli to amma abin da yake janyo matsala a wajen karantar da aqida abubuwa ne guda biyu abu na farko raunin sunna zama a gurin da kake din sunna ta yi rauni bid'a ce take da ƙarfi ya zama mahukuntan gurin da sarakunan gurin da sauransu duka akan bid'a suke ɗan bid'a ne to idan ku ahlus sunna ɗan tsirari ne kuma kuka tashi za ku karantar da aqida to ana fuskantar barazana irin wannan ko da an zo an zauna da ku kun kawo hujjoji an kasa kure ku da hujja to sai a yi amfani da ƙarfin mulki wajen murƙushe ku ko cutar da ku ko azabtarwa ko kora kisa ibnu taymiya ya fuskanci irin wannan matsalolin da yawa za a zo a zauna da shi ya titsiye su karshe ko a ce a kore shi ko a kama shi a kulle to haka ne malaman sunna suka yi ta fuskantar irin wannan matsaloli tun kafin zuwan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wannan shi ya rayu tun kafin zuwan Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah ya zo daga bayan su dan haka kullum muke bada shawara ga ɗaliban ilimi su dage wajen karatun sunna da karantar da sunna wannan shi zai sa sunna ta yi ƙarfi idan sunna ta yi ƙarfi to shikenan malaman da sarakunan da shugabannin duka za su fahimci sunna to da zaran sun fahimci sunna to ba za ku rika samun irin wa'innan matsalolin ba kai magana a ce ka zagi annabi ko kai magana a ce ka taba janabin manzon Allah ko ka duk wannan matsalolin ba za ku ta fuskantar su ba matukar ana karatun sunna kuma ana karantar da sunna abu na biyu da yake janyo malaman sunna masu da'awa su ta shiga matsala shine rashin lura da hikima rashin sa hikima a wajen da'awa rashin aiki da ka'idan nan da shari'a ta bamu udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'izati al hasana ko da sunna tana da ƙarfi a guri ko a kaddara ita tafi ƙarfi a guri inda har za ku rika wa'azi duk yadda kuka ga dama ba tare da lura da hikima ba to wannan yakan janyo malaman su rika fuskantar matsala matsaloli guda biyu ko matsalan kore mutane su kasa fahimtar sunnar taku ko kuma matsala na su waɗancan masu bid'ar su yi amfani da wannan damar da wani sakin baki da kai ko wani zagi da kai su je su kai ƙara kuma ka kasa kare kanka mutum nawa ne ɗan bid'a suka kai ƙararsa cikin masu da'awa ta sunna a titsiye shi kuma ya ƙaryata kansa ko ya ce ya ba da haƙuri ga iyalan su wane da muka zaga na ba da haƙuri muna ba da haƙuri ga iyalan wane da na zaga inda ya san ba kuskure yayi ba ai ba zai bada hakuri ba in ka san daidai kai ne na bada hakuri to in kaga ana bada hakuri an yi kuskure ke matukar mutum zai ce zai yi da'awa ta sunna kuma ya kira zuwa ga aqida kuma baya amfani da hikiman nan da Allah ya ce ai amfani da ita to sai ka samu yana samun matsaloli cewa ya amfani da hikima ba wai ana nufin a sassauta ko a ki fadar abubuwa da ya kamata a duk abin da zaka fada kai amfani da salo da shari'a ta koyar da kai salo ka faɗi aqidan nan da ake son a faɗa ka faɗi tauhidi ka faɗi matsayin manzon Allah ka faɗi abubuwa kaza bid'a ne kaza shirka ne malamai kaza da ake bauta musu ake musu kaza duk ba daidai bane duk ka faɗi wannan amma cikin hikima an gane wannan amma mutumin da zai ce da malam wane da malam wane duk ɗan iska ne
kaga nan bai hikima ba za su iya amfani da damar su kai karar ka a kama ka a kulle ka kuma anan kullewar da aka yi maka ba a bar yabo bace a gare ka ba abin yabo bane mu ba ma cewa an kulle ka saboda sunna ba ma cewa an kulle ka saboda tauhidi cewa za mu yi an kulle ka saboda ka zagi kada ji malaman mutane Allah kuma ya hana wannan salo na zagi a cikin da'awa zagi ne ya jawo aka kulle ka mutumin da zai ce da shehuwa ne da shehuwa ne duka ɗan iska ne da wanda zai ce shehuwa ne da ake bauta masa ko ake masa kaza ake masa kaza na nau'in bauta wanda Allah ya hana yace a kadaita shi da su ana yi masa wannan ne saboda ya ce shi jikan manzon Allah ne saboda me ya ce shi jikan manzon Allah ne to mun yarda in ma jikan manzon Allah ne mun yarda yana da karama mun yarda ba mu kiya ba yana da karama mun yarda amma dai ni kakan zambi ba zan bi jikan ba waye aiki da hikima a ciki wannan na biyu mu kakan zamu biyayya ne ga kakan da sunnar kakan ba ta jikan ba haka jikan in ya zo da abin da kaka ya zo da shi sai mu bi in kuma ya saba wa kaka to muna tare da kaka to shi ma darajar kakan ce ya samu matsayin da ya samu wannan misali ne nake badawa kai amfani da dalili wajen nuna kasawar ababen nan da ake bautawa wajen nuna kasawar waɗannan malaman da ake musu fadanci ake neman taimako a wajensu ka nuna kasawarsu kamar yadda alkur'ani ya ta nuna kasawar gumakan mushrikai ba su da idanuwa ba su da kunnuwa ba su da hannu da suke damka da shi ba su suka yi halitta ba su ma halittar su aka yi haka aka yi ta nuna wa mutane a hankalce kasawar waɗannan ababen da ake bauta ba su cancanci bauta ba mutane suka fahimta suka dawo suka rike tauhidi ba da zagi ba ba da zagi ba to idan ka ce zaka sa zagi cikin da'awa kana ganin wai wannan shine tauhidi ko wannan shine abin nan to mutum bai aiki da hikima ba to irin wannan in an kama shi an cutar da shi sai kaga shi ya jawo wa kansa wannan matsalar kuma wannan matsalar da ya shiga ba a bar yabo bace a wurinsa amma mutumin da zai shiga matsala kawai dan an fi karfinsa yana kan hujja yana tare da dalili ba wanda zai zarge shi akan ko yayi cin mutunci ko yayi kaza duk abin da ya faɗa yana iya kare kansa da dalili sai aka cutar da shi aka azabtar da shi to wannan azabtarwan za ta zama a bar yabo da kuma abin ɗaukaka a gare shi abin da yake janyo malaman sunna su kasa sa hikima a cikin da'awarsu ɗayan biyu ne na farko ko dai jahilci karancin ilimi da yawa daga cikin ɗaliban sunna suna da tasadduri da san shahara to mutum ilimin bai ishe shi ba sai ya zo ya hau saha ta da'awa ya fara da'awa to daga nan kuma sai ya fara ɗauko manyan matsaloli na tattaunawa a kansu to sai ya zo sai ya ɓallo wani ruwan da zai zo ya ci shi saboda ilimin bai ishe shi ba ƙarancin ilimi yana sa wannan sannan abu na biyu son shahara da son tasadduri ga ƙarancin ilimin kuma ga son shahara bare ya amfani da wani usulubi da zai ja hankalin mutane zuwa gare shi khalif tu'raf bare ya wani abu da ya saba dan a san shi to irin wannan sai ya tashi ta irin wannan zage-zagen da kaza 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 din zai ma wani raddi zai wani kaza zai wani kaza shi bukatan shi ya shahara a san shi to ko da akwai ilimi din ko da mutum yana da ilimi in har Allah ya jarabce shi da san shuhura to sai ya kasa yin da'awarsa cikin hikima da duk abin da zai sa ya shahara shi zai ta yi ba wai hikima zai rika lura da ita ba to haka kuma wanda yake fama da jahilci ko da ikhlasi zai yi da'awar ba nufin sai ya shahara ba nufin sai ɗaukaka kaza dan Allah yake yi amma dai ilimin bai ishe shi ba to shi ma zai ta samu matsala a fage na da'awa dole sai an yi karatun ya zama karatun isasshe sannan abu na biyu kuma a sa ikhlasi a cikin da'awa to wannan shi yake sa mutum ya samu taimako ya samu gudunmuwa daga Allah subhanahu wataala a cikin da'awarsa idan 'yan bid'a sun cutar da shi wannan cutarwar sai ta zama abin yabo a tattare da shi dan fata an fahimta wannan jan hankali ne zuwa gare mu baki daya malai ce muqaddimatul musannif muqaddimar mawallafin littaf kafin mu karanta muqaddima na yi muku alkawari a darasin karshe cewa za mu karanta fa'idodin karatun wannan littafi na Umdatul Ahkam wannan littafi da za mu fara karatunsa littafi ne wanda muka sani shahararre da suna Umdatul Ahkam. To menene fa'idar karatun wannan littafin na Umdatul Ahkam? Karatun littafin Umdatul Ahkam yana da fa'idodi da yawa ga ɗaliban ilimi, domin ana lura da shi a matsayin marja'i mai muhimmanci wajen fahimtar hadisai da kuma fahimtar fiqhu wanda yake gamamme. Shi yasa malamai suka ambaci wasu fa'idodi game da karatun wannan littafi na Umdatul Ahkam. Suka ce karatun littafin Umdatul Ahkam yana da fa'idodi kamar haka. Fa'ida ta farko, taqwiyatul fahmi al-fiqhi. Karatun littafin Umdatul Ahkam yana karfafa wato fahimta ta bangaren fiqh. Mun san ilimi bangare-bangare, bangaren aqida, bangaren mu'amalat, bangaren fiqhul ibadat, fiqhul mu'amalat, akhlaq da sauransu. To yana karfafa fahimtar mutum ta bangaren fiqh, fiqhul mu'amalat da fiqhul ibadat. Umdatul Ahkam yana kunshe da wani dandazo na hadisai wanda wannan malamin Abdul Ghani Al-Maqdisi ya tattara a cikin sa, wanda ya tattaro su daga wasu masajir ingantattu wanda su ne Bukhari da Muslim. Bukhari da Muslim wanda su ne mafi ingancin littattafai da ake da su bayan Al-Qur'ani. Sannan kuma littafin Umdatul Ahkam yana taimakawa wajen karfafa fahimtar mutum ta fiqhu, musamman a wajen ɗalibin ilimi, saboda ɗalibin zai rakkaza ne akan hadisan da yake da buƙatar su, ko hadisan da musulmi yake da buƙatar su, yake da buƙatar su a rayuwarsa ta yau da kullum. A rayuwarsa duk hadisan da suka zo a ciki, to hadisai ne da kake da buƙatar su a rayuwarka ta yau da kullum a matsayinka na musulmi. Hukunce-hukuncen sallah, hukunce-hukuncen tsarki, sallah, azumi, zakka da sauran abubuwa na mu'amaloli. Fa'ida na biyu, tanqiyatul ahadith min ad-da'if. Tsabtatuwar hadisan da suka zo a ciki. Tsabtace littafin Umdatul Ahkam daga hadisai masu rauni. Littafin Umdatul Ahkam mawallafinsa ya tsabtace shi daga hadisai masu rauni. Ma'ana duk hadisan da suka zo a cikinsa ingantattu ne. Duk hadisan da suka zo a ciki ingantattu ne, karɓaɓɓu ne. Wanda wannan zai taimaka wa ɗalibin ilimi akan ya karanci hadisai wanda suke tabbatattu, ingantattu, ya kuma ƙaurace wa hadisai masu rauni da kuma maudu'ai wanda za su iya yin tasiri akan fahimtarsa na shari'a. Duk hadisin da za ka samu a Umdatul Ahkam ingantacce ne, ba ka da fargaba akan aiki, wato wajen aiki da shi. Saɓanin in wani littafi ne ba shi ba, sai an koma a tabbatar hadisin ya inganta ko bai inganta ba. Kuma ta'iwa ka karanci fiqhu a wani littafi, ya zama kuma hadisan da suka zo ko ake hujja da su ba su inganta ba. Kuma daga baya sai kuma a dawo a ce mutum ya gyara a yi ta rikici da shi. Amma idan ka karanci Umdatul Ahkam, duk hadisan da mutum zai karanta ingantattu ne, ba yi da fargaba a kan wannan. Fa'idar karatun wannan littafi na uku, al-muraja'a wa tadqiq fil asanid. Littafin Umdatul Ahkam yana ba wa ɗalibin ilimi damar ya yi muraja'a da kuma wato samun gogewa a cikin sha'anin isnadai, asanid, isnadai na hadisi. Imam al-Maqdisi ya kasance ya zurfafa sosai, ya zurfafa tunani a wajen zaɓo hadisan da Umdatul Ahkam, hadisan da Umdatul Ahkam ya ƙunsa. A cikin Bukhari da Muslim ma sai da ya zaɓa, wajen zaɓowar ma ya yi amfani da ƙwarewarsa ta ilimin hadisi wajen zaɓo hadisai da za su taimaka maka a fagen ilimi. Hadisan da ya zaɓo ya rairayo ya sa a Umdatul Ahkam, hadisai ne da za su ba wa ɗalibin ilimi damar muraja'a a cikin asanid na hadisan, domin ya san maƙurar ingancin waɗannan hadisan. Kamar yadda hadisan za su ilmantar da shi kaifiyar yin ta'amuli da asanid na hadisi, yadda zai mu'amala da isnadan hadisi. Kowane hadisi ya kawo shi ba isnadi, akwai buƙatar ka koma wajen bincike ka san da wani isnadi hadisin ya zo. To anan mutum zai samu ilimi da kuma sharhi da malamai suka yi game da hanyoyin ingancin kowane hadisi. To sai kaga kowane hadisi kana da damar ka bibiye shi ka san isnadin sa, ka san mazajen da suka zo a cikin isnadin, da kuma sharhi da malamai suka yi wajen tabbatar da hadisin. Fa'ida na hudu, suhulatul dirasa wal iktisab. Littafin Ibnul Hakam yana da saukin karatu, kuma an yi shi a takaice. Littafi ne muktasar, an takaita shi kwarai. Sannan malamai suna lissafa shi a matsayin madkhal, madkhal ne jayyid li fahmi al-fiqh, wata mashiga ce mai kyau domin fahimtar fiqhun addini, domin yana kunshe da hadisai da suke muttasilai, wanda suke da wato muttasila bil ahkam ash-shar'iyya al-asasiyya, yana kunshe da hadisai da suke da alaka kai tsaye da hukunce-hukuncen shari'a, wanda wannan zai sauƙaƙe wa ɗalibin ilimi rakkazawa wajen sanin al-aham fal-aham, wajen sanin abin da ya fi muhimmanci, sannan mai bin sa ta ɓangaren muhimmanci. Sannan fa'ida na biyar, fahimu tadarrujul ahkam ash-shar'iyya. Karatun littafin Ummatul Ahkam yana ba wa mutum fahimtar wato bin mataki-mataki wajen tabbatar da hukunce-hukuncen shari'a. Wato wajen tabbatar da hukunce-hukuncen shari'a ba haka kawai ake haurowa ta katanga ba, ana bin abin mataki-mataki ne, daga tsarki, arwala, sallah, kaza kaza kaza, mataki-mataki har ka kai ƙololuwa. Saboda littafin ya tattaro babubbuka da yawa na fiqhu wanda musulmi zai yi amfani da su a rayuwarsa ta yau da kullum, wanda wannan yana taimakawa ɗalibi wajen fahimtar hukunce-hukuncen shari'a bitadarruj, ta hanyar bi mataki-mataki, ta hanyar karantar waɗannan hadisan mataki-mataki har ya haura sama, sannan kuma ya san yadda zai aiwatar da dokokin shari'a a aikace. Daga kaza zai fara zuwa kaza, wanda bai iya tsarki ba, ba a maganar arwallah, wanda bai iya arwallah ba, to ba a maganar sallah. Ina fata fahimta, komai ana bin sa mataki-mataki ne. To wannan littafin yana koyar da kai wannan. Na shida, na kusa da na kusa da na ƙarshe, shine at-tamkin min dirasati baqi kutubul fiqh. Karatun littafin Ummatul Ahkam yana ba wa mutum damar karantar sauran littattafan fiqh, sauran littattafai, kamar ka samu wani mataki ne da zai baka damar tsallakawa gaba, hatta manya-manyan littattafai kana iya fahimtar su in ka karanci littafin Ummatul Ahkam yadda ya kamata. Saboda littafi ne taƙaitacce a fannin fiqh da hadisai, hadisai da suke ɗauke da fiqh, kuma yana taimakawa ɗalibin ilimi wajen assasa fahimtarsa ta zama fahimta ce mai zurfi, da kuma ba shi damar yin bincike a cikin wasu littattafai wanda suke sun fi Ummatul Ahkam girma. Lokacin da ɗalibin ilimi ya karanci littafin Ummatul Ahkam, zai zama yana da wata ƙa'ida mai ƙarfi, ya samu wani dandamali, wata ƙa'ida mai ƙarfi ko wani tushe mai ƙarfi, wanda ta hanyar wannan zai samu damar iya yin bincike a cikin sauran littattafai irin su Bulughul Maram, irin su abin har ya kai zuwa irin su Al-Mughni na Ibn Qudama, irin su Al-Majmu' na Imam An-Nawawi, irin su Al-Muhalla bil Asar na Ibn Hazm da sauransu. Duk zai iya shiga ciki kuma ya samu fa'idodi idan ya karanci Ummatul Ahkam yadda ya kamata. Fa'ida na bakwai, na kusa da na ƙarshe, al-i'timadu 'alal kitab ka marja'in amali. Karantar littafin Ummatul Ahkam yana bawa ɗalibi wata madogara, wato wata madogara a matsayin wani marja'i na aiki a gare shi. Zai zama zai iya dogara da littafin, ya zama shi ne marja ɗinsa ta fuskar aiki, kuma ba ya da fargaba, saboda duk abin da ya zo a ciki ingantacce ne. Da haka sai ya zama yana da madogara mai ƙarfi wajen aikata duk abin da zai aikata na abubuwa na ibadodi da mu'amaloli. Ɗalibi zai samu wannan damar, saboda ya dogara da wani madogara mai ƙarfi wanda ba ya da wani shakka ko fargaba game da ita, saboda ingancin hadisan da suka zo a ciki. Sannan kuma ga shi littafin ya tattaro yawa-yawan hadisai da musulmi yake da buƙatar su bishaklin am. To kaga wannan zai ba shi damar aiwatar da ayyukansa na ibada a aikace da mu'amala a aikace ba tare da wani fargaba ba. Fa'ida na takwas, na ƙarshe, iktisabu maharatil istinbat. Karantar littafin Ummatul Ahkam yana ba wa ɗalibi tsiwurwurtar ƙwarewa ta fuskar istinbati. Kai da kanka za ka iya fa'into wasu hukunce-hukunce karkashin hadisi. Ka san ashe abu kaza da ake yi ga dalilin sana, ashe abu kaza da aka samu mu rika yi, aka ce mu yi kaza, farallan arwala kaza ne, sunnonin arwala kaza ne, ba a kaza kaza ake yi da muka gani a littattafan fiqh da muka karanta, irin su ahdari, irin su ishmawi, irin su risala, iziya da sauransu, ashe ga tushen suna, ashe ga inda maganan ta fito daga manzon Allah. To kai kanka sai ka rika samun damar yin istinbati, ka rika gano wannan hadisin zai karantar da mu kaza, wannan hadisin zai ba mu fa'idar ilimi kaza, sai ka fara koyon istinbati kadan kadan, kai da kanka ka rika fahimtar abubuwa na ilimi tun kafin ma ka je gaban wato manyan malamai su kara maka ilimi. Wanda shi ma wannan wata hanya ce da ɗalibin ilimi yake da buƙatarsa, samun ƙwarewa ko kuma samun wato abin nan ƙwarewa a ɓangaren istinbai, gano hukunci da kanka, abu kaza da muke ashe ga dokar sana, abu kaza da muke ashe ga hukuncin sana, ashe wannan hadisin ma zai iya zai na mana hujja akan kaza, duk wannan mutum zai samu wa'innan fa'idodin ta dalilin karatar wannan littafin. Da haka dai a dunkule littafin Mutul Ahkam littafi ne mutakamil, cikakke, wa mutala'im lil mubtadi'in, kuma ya dace ga masu karatu matakin farko ɓangaren fiqh, ɓangaren karantar hadisai da kuma fiqh. Zai baka riba biyu, ilimin hadisi da ilimin fiqh, sanin hadisi da sanin fiqh. Sannan yana shimfiɗa maka hanya don ka ƙara faɗaɗa iliminka a cikin fagage da dama da kuma manyan littattafai da aka wallafa fannin fiqh. Wannan kaɗan daga cikin abin da malamai suka faɗa kenan na amfanin karatun littafin Ummatul Ahkam. Yace muqaddimatul musannif rahimahullah, muqaddimar mawallafin littafin, Allah ya shiga sabarawa, mawallafin littafin yace bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahma mai jinkai. Malamai suna bude wallafe wallafansu da wannan da bismillah, galibi su bude da bismillahir rahmanir rahim, sai ya zama ma'anansa abda'u ko bismillahi abda'u, da sunan Allah zan fara wannan wallafa, Allah mai rahama mai jinkai. Kenan ka fara neman taimakon Allah a cikin wannan wallafar. A wajen wallafa ana budewa da bismillah, wajen rubuce-rubuce. Amma idan an zo huduba ko in an zo wa'azi, za ka yi wa mutane wa'azi ko za ka yi musu darasin littafi a karance, ko kuma za ka yi hudubar juma'a misali, ko wata huduba haka ta ɗaurin aure da sauransu, duk akan fara ne daga hamdala, innal hamdulillah ko alhamdulillah, in gane ko innal hamdulillah a sa da taukidi, ko ka karanta alhamdulillah ko babu taukidi, alhamdulillah kaza kaza kaza. Amma a wajen wallafa to nan ne ake farawa da rubuta bismillah, in zaka yi ta'alifi sai ka rubuta bismillah sannan ka fara. Amma in ka zo zaka fara koda zaka yi bismillah da isti'aza, to asirci ake. In ka zo zaka yi hudubar juma'a sai ka yi isti'aza, ka yi bismillah asirci, to sai ka fara da innal hamdulillah a bayyane. In ka zo zaka yi darasi to ka yi isti'aza, ka yi basmala asirci, to sai ka fara da innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Wannan shine abin da yake tabbatacce, duk da wasu lokuta dan ka yi bismillah kuma babu matsala, amma kar ka mai da shi ya zama shine sunnar ka ta dindindin. In dai har ka zo zaka fara darasi, a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim, ana yin wannan amma asirci ake, an gane. Amma wata rana dan ka bayyana kuma ba matsala bane, amma kar ya zama shine sunnar ka ko yaushe a wajen in ka zo zaka bude majalisin karatu ko zaka bude huduba ko zaka abin nan, ana farawa da alhamdulillah innal hamdulillah, shi da abin da dalilai suka nuna. Wajen karatun alqur'ani to nan ne ake farawa da isti'aza da basmala a bayyane, in ba cikin sallah bane, an gane, isti'aza da basmala wajen karatun qur'ani. Wa idza qara'tumul qur'ana, wa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minash shaitani, to nan ake farawa da isti'aza da basmala, in a cikin sallah ne ma asirce zaka yi su sai ka fara karatunka a bayyane. Amma a wajen sauran karatuttuka da manzon Allah yake yi da hudubobi da yake da kaza, ba a je yana budewa da a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillah, kenan sai mu koyi wannan. Qala Shaykhu Al-Hafiz Taqiyuddin, yace babban shehin nan maharbacin nan mai laƙabin Taqiyuddin Abu Muhammad mai alkunya ta Abu Muhammad mai suna Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi, mutumin Maqdis ne, Baitul Maqdis rahimahu Allah ta'ala, yace alhamdulillah al-malik al-jabbar, dukkan yabo ya tabbata ga Allah al-malik mamallakin nan mai mulkin nan al-jabbar, wanda yake al-jabbar, jabbar suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala. Wasu suna fassara shi da mai abin nan wanda yake gagararre, ya gagaru kowa, suna ne da ba a jinginawa dan adam shi, kai aka ce maka jabbarun zagin ka akai, eh in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi, ko jabbaran kana zagin sa akai, so kake ka zama jabbar gagararre, amma shi Allah in aka ce masa gagararre ya ban shi akai, dan gagararren ne ko ba gagararren bane, gagararren ne, to kai kuma fa kai ba gagararre bane, sai dai ka gagari wani amma baka saka gagari wani ba, to Allah kana to al-jabbar kana fassara shi da gagararre, al-wahid daya daya al-qahhar marijai, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, kuma na shaida ba a bambauta bisa cancanta sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya, rabbus samawati wal ardi wama bainahuma al-azizul ghaffar, ubangijin samai da kasai da abin da yake tsakanin su mabuwayin nan mai yawan gafara, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mustafa al-mukhtar, kuma na shaida cewa lalle annabi muhammadu bawan sa ne kuma manzansa ne zababban nan al-mukhtar da al-mustafa da al-ikhtiyar al-istifa da al-ikhtiyar duka ma'anan su dai da Hausa shine zabi, amma su da Larabci suna bambanta tsakanin wannan da wannan, amma kusan ma'ana ɗin suke badawa ko kuma mutaradifat ne da juna, suna goyawa junan su baya ta fuskar ma'ana, zababban nan zababbe sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar, tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa zababbu, su ba zabansu Allah ya hada shi abinda ya hada su, ko ya hada su da manzon Allah suka zama sahabbansa, hatta sahabantakar ita ma zabi ne, amma ba da yace bayan haka fa inna ba'da ikhwani sa'ala ikhtisara jumlatin fi ahadisi al-ahkam, yace tabbas wani daga cikin yan uwa ya roke ni in takaita wata jumla jumlatin in takaita wata jumla fi ahadisi al-ahkam, a cikin hadisan hukunce, ma'ana in wani littafi da zai ta kunshi wasu hadisai wato wanda suke magana akan hukunce shari'a, min muttafaqa alaihi al-imamani, daga hadisan da Bukhari da Muslim suka yi ittifaki akai, irin hadisin da ake cewa muttafaqun alaihi, al-imamani din sune Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, Imam al-Bukhari kenan, wa Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushayri an-Nisaburi, wanda sune al-imamani, imamai guda biyu ta fuskar hadisi, ma'ana ya tattara wasu hadisai da za su yi magana akan fiqh, akan hukunce wanda Bukhari da Muslim suka yi ittifaki a kansu, yace fa ajabtuhu ila su'alihi, sai na amsa masa game da wannan roƙo nashi, raja' al-manfa'ati bihi, da fatan amfanuwa da wannan littafin idan na tattara. Alam malam ya salam ba, yace yufhamu min kalam al-musannif annahu iqtasara ala al-muttafaqi alayhi faqat, ana fahimtowa daga maganar mawallafin littafin nan Abdul Ghani cewa hadisan da ya kawo a cikin Umdatul Ahkam ya takaita akan hadisan da Bukhari da Muslim suka yi ittifaki akan su ne kadai, abinda ake fahimtowa kenan daga wannan magana tashi. Lakin qala Abdullah ibn Bassam, amma Abdullah ibn Bassam ya fada yace qad yakhtalifu, abinda qad yukhlifu al-muallifu rahimahullahu ta'ala nahjahu, yace tabbas mawallafin littafin nan Allah ya ji kansa da rahama zai saba wa wannan manhaji nashi wannan hanya tashi da ya dauko na tattara hadisan Bukhari da Muslim da suka yi ittifaki zai saba wanda kuma sabawar ajizanci ne na dan adam tana iya yi tsammanin sun yi ittifaki dan galibi har da ci abin yake akan su to wannan zai iya tsammanin wannan hadisan Bukhari da Muslim sun yi ittifaki kuma ya zama ashe ba su yi ittifaki fa yaqtasiru ala ma fi ahadi sahihaini aw ghairihi to sai ya rika takaitawa akan abin da yazo a daya daga cikin ingantattun littafan guda biyu aw ghairihi ma kuma wasu wanda ba su din ba sai ya takaita ala ma fi ahadi sahihaini aw ghairihi har yana kawo ma wanda babu shi a sahihaini din yace wal qad asartu ala ta'liqihi maqtutatan li zarkashi ash-shafi'i yace na ci karo da wani ta'liqin sa shi Bassam wanda yake maqtuta ta'liqi ne a rubuce ko kuma akan ta'liqin wannan magana ta Abdul Ghani yace na ci karo da wani littafi rubutacce na Az-Zarkashi Ash-Shafi wani littafi da Zarkashi yayi mabiyin mazhabin Shafi'iyya yayi ta'liqi a rubuce akan wannan maganan da shi Abdul Ghani yayi yace ta'aqqaba fiha al-musannifa wanda a cikin wannan abin nan maqtuta littafin da ya rubuta ya bibi bayan mawallafin littafin ya bi diddigin sa fa bayyana al-ahadith allati akhlafa biha wa'dahu sai bayyana hadisan da malamin ya saba alƙawarin sa fa akhrajaha min ghairi al-muttafiqi alayhi sai ya takhrijin su ya fiddo su ba tare da Bukhari da Muslim sun yi ittifaki akan su yace wa lam yakun az-Zarkashi yata'aqqabu al-musannifa fi ma ikhtalafa fihi lafzan yace duk da Zarkashi bi malam bi mawallafin littafin ba akan hadisan da Bukhari da Muslim suka saba ta fuskar lafazi ba wannan ya kyale su wanda suka saba ta fuskar lafazi ya kyale fa idza ittafaqa ala ma'na al-hadisi lam yunabbih alayhi idan ya sabu Bukhari da Muslim sun yi ittifaki akan ma'anar hadisan ko da ba su yi ittifaki akan lafazi ba to baya fadakarwa akan wannan sai ya kyale sai wanda suka saba a lafazi ko kuma ya kasance guda ɗaya ne ya kawo shi lafazin da ma'anar wancan baya da shi baya da lafazin baya da ma'anar sa baya da wani hadisi a littafin sa mai ma'anar wannan lafazin da yazo anan to a lokacin ne yake waro shi to kaga nan malam ya saba wancan kaida ta shi wannan maganar Bassam yayi ta cikin Tafsirul Allam sharhu indatul ahkam juz'in farko shafi na 11 da haka akwai ɗaiɗaikun hadisai waɗanda Bukhari da Muslim ba su yi ittifaki akan su ba in mun zo kan su duka za mu riƙa yin tambihi akan wannan hadisin Bukhari kawai ya kawo shi ko Muslim kawai ya kawo shi to sai ya ci gaba da cewa as'alullaha an yanfa'ana bihi kuma ina roƙon Allah ya amfanar da mu da wannan littafin wa man katabahu da wanda ya rubuta shi aw sami'ahu ko ya saurare shi aw qara'ahu ko ya karanta shi aw hafizahu ko ya harzace shi aw nazara fihi ko ya nazari a cikin sa wa an yaj'alahu khalisan li wajhi Allahil Karim muna roƙon Allah ya sanya littafin ya zama wato khalis arkakakke mun yi shi dan samun yardan Allah mai daraja Allah subhanahu wataala mai karamci mujiban lil fawzi ladayhi fi jannatin na'im wato ya zama littafi ne da zai wajabta mana samun rabauta daga wajen Allah a cikin aljannatayya ta ni'ima fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil domin shi Allah ya ishe mu ya isar mana ya ishe mu kuma shi ne abin dogara madalla da abin dogara to bayan yayi wannan muqaddimar sai ya bude kitab na farko yace kitabut tahara kitab na tsarki kitabut tahara sukan yi kitab karkashin kitab sai su kawo abwab ko su kawo fusul faslun fi kaza ko babu kaza malaman fiqh suna yin wannan kenan suka ce kitab me suke nufi da shi yasa lamba yace alkitabu lughatan aljam'u kitab a lugar larabci shine tattarawa wa minhu takattaba banu fulan ay ijtama'u daga nan aka samo lafazin takattaba banu fulan ay ijtama'u iyalan wani sun taru a guri daya wannan aluga kenan wasilahan a istilahi idan aka ce kitab huwa maktubun jami'un li masa'ila, wani abu ne da aka rubuta shi da ya tattaro wasu masaloli. Jana aka ce kitabu tahara, me ake nufi da shi? Wani rubutu ne da ya tattaro masalolin da suke da alaka da tsarki, sai a kira shi ne kitabu tahara. Duk abin da zaka samu a ciki masaloli ne da suke da alaka da tsarki. Yace ka duba al-muzakkirat, al-muzakkirat al-jalliyah fi at-ta'rifat al-lughawiyyah wal-istilahiyyah na al-Sheikh Ali bin Muhammad al-Hindi a Shafi na 5. Sannan yace at-tahara, lafazin at-tahara a lugha shine an-nazafatu wan-nazahatu anil aqzar, sarkakuwa da tsabtatuwa daga duk wani abu na datti da kazanta. Wal-istilahan a istilahi kuwa hiya irtifa'u al-hadisi الحدث هو ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث شين دوكي ور حدثي دوكي ور حدثي كو بابا كو قرني وما في معناه ده ابن ده يكي امس معنرسا وزوال الخبث دوكما غشي ور ابن ده ديكي يكي خبصني الخبث يكون شين جسد سوراس يكي انظر الروضة الروض المربع الروض المربع شرح زاد المستقنع نا البهوتي نا إمام البهوتي شافي نبقي تكناك كتاب الطهارة شيني وتو وسو حديثي دا أكا تترو وباب بكا دا أكا تترو أكا تارا سبولي إيا واند سكي مغانا أكا مسألة تسركي. To sai ce al-gharib, wato al-gharib shine abin da yake baƙuwar ba, wato baƙon abu kenan, zai kawo baƙin, wato sharhi na baƙin kalmomi da suka zo a cikin wannan gaba. Yace tanbihun, fadakarwa, at-taharatu fil lughati an-nazafa, tahara a lugar larabci ma'anansa me? Tsarki. An-nazafa tsarki, nazafa shine tsabta da tsabtacewa da tsarkakewa. Wa fil istilah a istilahi irtifa'ul hadasi wa zawalul najas, daukewar hadasi da gushewar ko gusar da najasa. Wa tutlaqu ala nafsi at-tatahhur, ana itlaqin wannan kalmar akan asalin shi tsarkin, a kira shi at-tahara, shi asalin tsarkin. Wa hiya bi hadain al-ma'nayayn hissiyya, to da wa'annan ma'anonin guda biyu, wato sai ya zama tsarki ne hissi in yazo da ma'anan raf'ul hadas ko zawalul najas ko zawalul khabath, to sai zama tsarki mai hissi. Wa tutlaqu ala at-taharati al-ma'nawiyyah, kuma wannan kalma ta at-tahara ana itlaqin ta akan tahara ma'nawiyya ba hissiyya ba. Wa hiya al-aqida wal akhlaq wal a'mal, wa hiya taharatu al-aqidati wal akhlaqi wal a'mal, wannan shine tsarkin aqida da tsarki na ɗabi'u da kuma tsarki na ayyuka. Wa min hadha qawluhu ta'ala, daga nan aka samu faɗin Allah ta'ala, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yace ka karbi sadaka, zakka daga dukiyoyinsu, ka tsarkake su da wannan zakkar tahara ma'nawiyya wato tahara hissiyya, wa tuzakkihim, sannan ka tsarkake su tahara ma'nawiyya, kenan duka biyun sun zo, wa tuzakkihim biha, ka tsarkake zukatansu, ka kuma tsarkake wato abin nan jikunkunansu da wannan. To wannan sai suka ce ma'anansa anan tahara ce ma'anawiyya. Kenan tahara akwai hissiyya, wanda shi ne raf'ul hadas wa zawalul khabath, da kuma tahara ma'anawiyya, wanda shi ne taharatul aqida wal akhlaq wal a'mal. Sai ce alhadisul awwal, hadisin farko, an Umar ibn al-Khattab رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وفي رواية بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يأتي عن عمر، عن عمر بن الخطاب، حديث عند عمر بن الخطاب
رضي الله عنه عمر هذا مثلا كبيد الفاروق عمر الفاروق الكنير سا أبو حفص بابان سا الخطاب هكا أكتش مثلا ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح أنا كرنتا تارد وراء بن كسرة بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب القرشي العدوي ينا هادي وادا من زن الله نصبا أكن كاكن سميسونا كعب بن لاوي أنا سكي هادي وكعب بن لابن منا شا لاوي أما دا لارب شي لؤي أكيتا كعب بن لؤي كعب بن لؤي أنا سكي هادي دا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هي في أرسى سونا سخنتمتو كوكبا حنتمتو بالحا حنتمتو بنت هشام بن المغيرة بابنتا سونا هشام بن المغيرة نون أوان أبن حاشم بابن ما هي في ير أمر سونا هاشم هاشم بن المغيرة نون أوان هشام بن المغيرة هشام ابن المغيرة ما هي في أبو جهل كيه kenan da baban Abu Jahal da baban mahaifiyar Umar wa da kanine gane ko da Al Haris bin Hisham su uku ne da kuma baban Al Haris bin Hisham yana akwai ita Hantamatu bintu Hashim sana akwai Abu Jahal bin Hisham to Abu Jahal akwai dan uwansa Al Haris bin Hisham uwayensu wa da kanine to shi Hashim kakan Umar ne ta bangaren mahaifiya wannan bisa magana mafi karfi sayyidina Umar sayyidina Abubakar yayi wasiya yayi masa wasici da khilafa idan ya rasu shine zai zama khalifa wannan kuma yana cikin tsarin musulunci idan shugaba zai rasu ya ayyana khalifa to haka sayyidina Abubakar yayi ki bayar rasuwa ta Umar ne khalifan to bayar rasuwar sayyidina Abubakar sai aka dora Umar a matsayin khalifa a ranar talata watan jumada al-akhira wannan da muke ciki saura kwana uku ya kare a shekara ta 13 bayan hijira aka dora Umar khalifanci bayan rasuwar Abubakar ya musulunta da dadewa yana cikin na farko farko wanda suka musulunta yana cikin mutum 40 na farko da suka musulunta yayi hijira zuwa Madina tun kafin manzon Allah yayi hijira ya riga manzon Allah yayi hijira duk wani yaki da manzon Allah yayi tare da shi akai ba ko guda ɗaya da bai fita ba dan haka munafiq din shi abubuwa na abubuwa da ya aikata munafiq din sa da abubuwa na siffofin sa da sun fi yawan a tsaya ana kididdiga su asar din sa ba za a iya lissafe su ba mabalan tana a bayyana su ya karbi khalifanci ya zauna akan khalifanci yana khalifanci kusan shekara 10 da watanni 5 wasu na cewa da wata 6 shekara 10 da wata 5 wasu na cewa shekara 10 da wata 6 yayi yana khalifanci aka kashe shi ranar Laraba saura kwana 4 watan Zulhijja ya kare ranar Laraba a shekara ta 13 wasu na cewa saura kwana 3 watan Zulhijja ya kare a shekara ta 23 abin a shekara ta 23 ba 13 shekara ta 23 13 ya hau shekara ta 23 kenan a ƙarshen watan Zulhijja aka kashe shi an kashe shi yana da shekara 63 adadin shekarun manzon Allah adadin shekarun sayyidina Abubakar manzon Allah shekara 63 yayi ya rasu haka Abubakar haka Umar wannan bisa magana mafi ƙarfi na malamai aka binne shi kuma tare da manzon Allah tare da Abubakar a cikin ɗakin Aisha wanda ya masa sallah shine Suhaib bin Sinan Ar-Rumi shi jagoranci yi masa sallah ya rasu a matsayin shahidi wanda ya kashe shi Abu Lu'lu'a Al-Majusi wanda bawa ne na Al-Mughira bin Shu'bah ya soke shi da wuka yana jagorantar mutane sallar asubah bayan sukar kwana 3 yayi Allah ya masa rasuwa wasu na cewa kwana 7 Amr bin Ali
yake cewa Umar ya rasu a ranar Asabar a farkon watan a irin farko na watan al-Muharram ranan farko dai ga watan al-Muharram a shekara ta 24 bayan hijira wannan hadisi na man amalu bin niyyati waɗanda suka ruwaito shi daga Yahya bin Sa'id sun kai mutum sama da mutum 200 wanda suka ruwaito shi sama da mutum 200 kamar da Ibn al-Mulaqqil ya faɗa a cikin At-Tawdih juz'i na biyu shafi na 157 yace daga Al-Hafiz Muhammad bin Ali Al-Khashab yace rawa hadha al-hadith an Yahya bin Sa'id nahwu 250 rajula wajen mutum 250 suka ruwaito wannan hadisi daga wa daga Yahya bin Sa'id an samu wata riwaya ta wannan hadisin daga Abi Sa'id Al-Khudri an samu wata daga Abi Huraira an samu wata daga Ibn Abbas an samu wata daga Ibn Umar an samu wata daga Muawiya amma dukkan su ba wanda isnadin su ya inganta riwayar da isnadin ta ya inganta kadai ita ce wannan ta sayyidina Umar ta kadai ce isnadin ta ya inganta malamai sun ittifaki akan ingancin wannan hadisi tare da cewa hadisi ne gharib a isnadin sa daidai ku mutane ne mutum daidai ne har zuwa kan Yahya bin Sa'id bai inganta ba sai ta hanyar sayyidina Umar kadai duk waɗancan hanyoyi da muka faɗa ba su inganta ba hanyar Umar kadai ta inganta sannan bai inganta ba ko in ce ba wanda ya ruwaito shi daga Umar sai mutum guda sunansa Alqama bin Waqqas Al-Laythi shi kadai ya ruwaito shi daga Umar ba wanda ya ruwaito shi daga Alqama sai mutum daya shine Muhammad bin Ibrahim At-Taymi ba wanda ya ruwaito shi daga Muhammad shi kuma sai mutum daya shine Yahya bin Sa'id Al-Ansari to daga nan ne ya bude shi kuma Yahya din aka samu wajen mutum 250 suka ruwaice shi daga gare shi amma duk da haka hadisin karbabbe ne duk da isnadin sa zaka ga mutum daidai ne shi ake cewa hadisi gharib malamai su magana akan hadisin ta fuskoki da dama fuska ta farko suka ce wannan hadisin muttafaqun ala sihhati an yi ittifaki akan ingancin sa an yi ijma'i akan cewa hadisi ne wanda yake da girman sha'ani ɗaya ne daga cikin hadisan da musulunci yake zagayawa a kansa gaba ɗaya wanda malamai sun yi saɓani akan wani hadisai ne musulunci yake zagayawa a kansu wasu suka ce hadisai ne guda hudu hadisai guda nawa suka ce guda hudu su ne wanda musulunci yake zagayawa a kansu gaba ɗaya hadisai guda hudu kamar yadda ya zo a cikin Jami'ul Ulum wal Hikam na Ibn Rajab a shafi na 10 ci ilimi ko musulunci yana zagayawa ne akan hadisai guda hudu na farko al-amalu bin niyyati wannan kenan sai al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun al-bukhari ya rawaice shi da muslim hadisi an nu'man bin bashir sai kuma min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni tirmidhi ya rawaice shi abanna ibn hibban a sahihin sa ibn majah duka sun ruwaice shi Tirmidhi ma ya ruwaice shi an ruwaice shi kuma Imam Malik ya ruwaice shi amma ta hanya hadisi ne mursal daga Imam Malik ya ruwaice shi daga Zuhri daga Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib mursal sannan hadisi na hudu wazhad fi dunya yuhibbuka abanna yuhibbuka Allah abanna yuhibbuka Allah wazhad fi dunya yuhibbuka Allah yuhibbaka Allah tunda majzum ne jawabu talab ne majzum ne yuhibbaka za mu ce yuhibbaka ka guji duniya sai Allah ya soka shi ma hadisi ne wanda Ibn Majah ya fitar da shi hadisin Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi wa'ina hadisan guda hudu Ibn Rajab yake cewa su ne musulunci yake zagayawa akan su gaba daya innamal a'malu bin niyyat al-halalu bayyinun ومن حسن اسلام المرء من حسن اسلام المرء سيكون وزهر في الدنيا كيسا وانا مواكي انا كنس ابو الحسن طاهر بن المفوز يواكي سو hadisan ya waƙe su kamar da Imam Al-Hafiz Al-Majud Abul Hasan At-Tahir suna su kira Al-Hafiz Abul Hasan At-Tahir ya waƙe wa'innan hadisan guda hudu yace umdatul dini indana kalimatu arba'un min kalam khairil bariyah ittaqi ash-shubuhati washad wada ma laysa ya'nika wa amalan nabiyya yace umdatan umdatul ahkami indana kalimatu yace umdatul ahkam abinda ko umdatul dini wato madogaran addini a gurin mu kalimatu wasu kalmomi ne arba'un guda hudu min kalam khairil bariyah daga maganar mafi alkhairin halitta na farko ittaqi ash-shubuhati na biyu washad na uku wada ma laysa ya'nika na uku kenan na hudu wa amalan nabiyya kai aiki da niyya Ahmad bin Hanbal kamar yanda Ibn Abi Ya'la ya kawo a cikin tabaqatul hanabila yana cewa usulul islam ala salasati ahadith tussan musulunci sun gino akan sune hadisai guda uku tussan musulunci hadisai ne guda uku ji Ahmad bin Hanbal hadisai ne guda uku wanda sune su guda uku sune tushen musulunci yace al-amalu bin niyya da dai kenan والحلال بين نبيكنا والحلال بين والحرام بين دعوكو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد بخاري يروجون حديث مسلم أبو داود شما ياي مغانا أكم ونا يكتشو الفقه يدور على خمسة أحاديث فقه ينزاق يواني أكم حديثي بدابير الأعمال بالنيات والحلال بين والحرام بين وما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم سننكم دا لا ضرر ولا ضرر إنما الأعمال بالنيات ديكينا الحلال بين ديكينا ما نهيتكم عنه فانتهوا سنن ولا ضرر ولا ضرر سنن أنصاب أول كوني ناشي أبو داود أو تمغنى yana cewa katabtu ar-rasul sallama 100,000 hadith hadisi dubu abinna 500,000 hadith na rubuta daga manzon Allah hadisi 1,500 hadisi 1,500 ya rubuta as-sabitu minha 4,000 amma wanda suka tabbata daga ciki hadisi 4,000 ne wanda suka inganta 4,000 hadith yace wa hiya tarju ila 4 ahadith wannan hadisan 4,000 duka suna komawa zuwa ga hadisi guda nawa guda hudu sai yace na farko fadin manzo Allah innamal a'malu binniyati na biyu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni na uku la yakunu al mu'minu mu'minan hatta yarda li akhihi ma yarda li nafsihi na hudu al halalu bayyinun wal haramu bayyinun kenan sai mu kara da wannan sai su zama biyar kenan sai mu kara da wannan la yu'minu ahadukum ko لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه بخاري ومسلم سن فتد حديث بخاري ومسلم سن فتد حديث وانما قالت أبو داود الخطيب البغدادي أخذت أن تكن تاريخ بغداد جزء إن ترى شافي نهم سند تبقي تهنجر سيبين أساكر وكاوت أن تكن تاريخ دمشق شافي جزء إن أشرين دبيو شافي نتريد تسئين دشدا سي إمام الشافعي يكي توا يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه وأن حديث هنا شغا بابي 70 دقة كم باب بكا فقه بابي 70 وأن الخطيب يكاو أتكن جامع الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع جزء نبي شافعي ريديو لتسئة وأن ما قال تشافعي يكي بابي 70 تنا إيوا هنا نفهم بابي 70 وأن نفهم باب بكا ديوا dan laraba suna ambaton 70 suna nufin da yawa wanda Allah ya ce in tastaghfir lahum 70 marra eh to tana yawa sai yana nufin babubuka da yawa salaf da tabi'ai wanda suka biyo bayan su suna mustahabbantar da buɗe labari ko kuma buɗe wallafa da wannan hadisi. Ya mustahabbi ne in zaka fara yin ta'alifi to ka buɗe da wannan hadisi. Me yasa? Saboda ka faɗakar da wanda zai fara karanta littafin cewa ya kyautata niyyarsa. Yana buɗewa zai ga hadisi na malamalu bin niyyati, kenan zai tsarkake niyya ya kuma himmantu da sha'anin niyya. Yasa Abu Sulaiman al-Khattabi yake cewa kana al-mutaqaddimuna min shuyukhina yastahibbuna taqdim abinnan taqdim hadisi na malamal wa al-amalu bin niyyat amama kulli shay'in yunsha'u wa yubtada. Malamanmu suna mustahabbantar mana, magabata daga malamanmu suna mustahabbantar mana da gabatar da hadisi na malamalu bin niyyati a gaban komai da zamu kirkira ko zamu fara na al'amuran addini min umurid din. Me yasa yake li umumil hajati ilayhi fi jami'i anwa'iha? Saboda gamewar bukatuwa zuwa gare shi a cikin dukkanin nau'ukan bukatar dan adam. Kowace irin bukata ce akwai bukatar tsarkake niyya, ko da harkokin duniya ne. Wannan hadisi akwai ire-irensa da yawa da suke ishara zuwa ga kyautata niyya, irin su inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa absharikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah baya duba zuwa ga surorinku ko fatar jikinku. Wani a wata riwaya wala ila ajsaniku, baya duba zuwa ga jikunanku, sai dai yana duba ne zuwa ga zukatanku da ayyukanku. Hadisi ne wanda yake tabbatacce Muslim ya rawaice shi a Kitabul Birri was Sila wal Adab, hadisin Abu Huraira, wanda zaka ga duka suna ishara zuwa ga fadin Allah wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Ba umurce su ba sai dan su bauta wa Allah, suna masu tsarkake addini gare shi. Hadisan suna ishara zuwa ga wannan ayar, bayi ba umurce su ba sai dan su tsarkake bauta ga Allah shi kadai. Wa man kana yarju liqa Allah faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Duk wanda yake so ya hadu da Allah salin alim, to ya aikata aikin kirki kada ya cakuɗa ibadansa ko kada ya haɗa wani da Allah a cikin ibadarsa. Abinda ake bukata ya zama ayyukan bawa da maganganunsa da niyoyinsa ya tsarkake su domin Allah, domin samun kusanci zuwa ga Allah. To wannan hadisi ne na al-amalu bin niyyati, hadisi ne ingantacce, hadisi ne karɓaɓɓe. Kuma muke da shi na sauran lokaci, lokacin yayi. To sharhin akan hadisi da ƙarin bayani akan hadisin, in muka zo darasi mai zuwa sai mu tashi kan farkon hadisin, tunda duk abin da ya kamata a ce mun faɗa game da hadisin a taƙaice mun faɗa. Mun yi tarjuma sayyidina Umar a taƙaice, sannan mun faɗi maganganun malamai akan hadisin, kenan muna zuwa sai sharhin abin da malamin ya kawo game da abin da ya shafi hadisin, sai mu shiga cikin karatun littafin gadan-gadan insha Allah. Da fatan abin da muka faɗa zama daidai, Allah ya ba mu lada. Kurakurai Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.